Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokanan aiki muke gabatar muku da wannan shirin yau Asabar 14 ga watan Maris shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Baba Yakubu dauke da kanin labarai.
To Baballa, hukumar kiwon lafiya ta WHO ta ce Turai ta mai gurbin China ta zama samuwar inda cutar coronavirus ta fi yaduwa. Jami'an tsaro kuma sun ce an kai wani sabon harin na roka a kan wata tungar sojin hadaka karkashin jagorancin Amurka ke sansani a Grim. Jami'ai a ofishin Majalisar Dinkin Duniya a Mali kuma sun ce an sake mutane guda biyu da aka yi garkuwa da su a Burkina Faso a cikin watan Disamban shekarar 2018.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar Niger ta fara daukan matakan rigakafin yaduwar cutar coronavirus a kasar.
Duk wani mutum wanda ya fito daga inda adda wannan ciwon ya shigo na Niger, za a killace shi har sati biyu.
To idan muka dawo nan Amurka kuwa, za ku ji halin da mutane suke ciki sakamakon yaduwar cutar coronavirus a jihohin kasar. Sannan muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri yake gabatarwa. Akwai mu kuma tafa da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan, bari mu fara kawo muku labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce Turai ta maye gurbin China ta zama sabuwar inda cutar coronavirus ta fi yaduwa. Babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a jiya Juma'a a Geneva cewa mutane da na kamuwa da cutar a Turai fiye da kasar China, inda cutar ta fi tsananin yaduwa. Kasar Italiya ta faɗa a jiya cewa yawancin mutane da suka kamu da cutar sun haura 2,500 tsakanin sa'o'i 24, lamarin da ya kai adadin mutanen da suka kamu da cutar zuwa 17,660. Waɗanda suka mutu sakamakon cutar a Italy kuwa sun kai 1,266. Sababbin kamuwa da cutar da kuma mace-mace ya karu a cikin gaggawa a jiya Juma'a a kasashen Spain da Jamus, yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana dokar ta ɓaci a ƙasar. Trump ya faɗa a taron manema labarai a wajen fadar White House cewa wannan matakin zai kai gwamnatin tarayya ga yin amfani da ƙarfin takana za ta ba da jihohi da kuma birane da dama damar samun biliyoyin dala kenan, wanda ya kai biliyan 50 daga tarayya domin yaƙi da wannan cutar. Jami'an tsaro sun ce an kai wani sabon harin rokoki a kan wata tungar sojojin haɗaka ƙarƙashin jagorancin Amurka wanda take sansani a wurin a Iraki, sai dai babu wani cikakken bayani a kan ko an samu asarar rayuka. Wani kanal na soja na Iraki ya faɗa wa kamfanin dallancin labaran Reuters cewa an harba aƙalla rokoki guda 10 a kan tungar. Wannan harin da aka kai da rana a yau Asabar a kan sansanin soji na Taji da ba a saba gani ba, yana zuwa ne kwanaki kalilan bayan irin wannan harin da ya halaka sojojin Amurka guda biyu da wani ma'aikacin kiwon lafiya na ƙasar Burtaniya, yayin da wasu 14 kuma suka jikata a nan sansanin. Bayan harin da aka kai a nan Taji a ranar Laraba, Amurka ta maida martani a kan manyan ma'ajin makamai guda 5 mallakan kungiyar Kataib Hezbollah mai samun goyon bayan Iran da ke kasar Iraki. Ma'aikatar sojin Amurka ta Pentagon ta ce rokokin da aka kai hari da su suna adane ne a wannan da aka kai hari da su a sansanin na Tajin suna adane ne a waɗannan ma'ajin makamai da aka lalata. Jama'an ofishin Majalisar Dinkin Duniya a kasar Mali sun ce an sake mutane guda 2 wanda aka yi garkuwa da su a Burkina Faso a cikin watan Disamba shekarar 2018. Jama'an ofishin Majalisar Dinkin Duniya sun ce an gano wata 'yar kasar Canada da mutumin nan na kasar Italiya wanda an gano su ne a yankin Kidal da ke arewacin kasar Mali. An kuma mika su ga jami'an kwantar da tarzoma na Majalisar Dinkin Duniya cikin koshin lafiya. An gano mutane biyun da suna yi kamar haka: Edith Blair da kuma Luca Tecioto.
To madalla a wani yunkurin kare jama'a daga annobar cutar coronavirus, gwamnatin jamhuriyar Niger a ƙarƙashin taron majalisar ministocin ƙasar na yammacin jiya Juma'a ta ba da sanarwa ƙara tsaurara matakai, cikin su har da soke tarurruka na ƙasa da ƙasa da ya kamata ƙasar ta Niger ta karɓi baƙuncin su a bana. Ga ƙarin bayani daga bakin ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Mai Nasara a hirar su da wakilin Musulun Mumin Barma.
Na farko, kamar duk wani abin da ake cewa evenement international, duk wata taruwa wadda kasashen duniya za su zo na Niger a yi ta, waɗanda deja an yi programming su an ce za a yi su wanga wata ko wata na taye ko sati na taye, wannan duka mun soke su. Duk wani mutum wanda ya fito daga inda adda wannan ciwon ya shigo na Niger, za a killace shi har sati biyu kwana 14. In ɗan Niger ne, in ɗan ƙasar waje ne wanda ya fito da inda ake wannan ciwon, sai an killace shi. A killace shi wuri wanda mu gwamnati mun ka keɓe, koko in ɗan Niger ne, koko in ma ɗan ƙasar waje wanda azumin ƙasar Niger ya dawo, in yana da gidanshi ake iya killace, saboda a kare iyalin shi, a kare ɗiyan shi, a kare makwabtan shi, kuma a kare mutane har shi kwana 14 ana mai bincike in bai da komai lokacin da shiga aikin shi. Mataki na gaba, duk wata taruwa ce ta annashuwa, ta kwallon kawa, ta siyasa, wanda dai za ta tara mutum kusan duk ko ya da dubu, waɗannan duka an soke su. Kuma ana jan hankalin mutane wajen gaishe-gaishe, ba sai ka runguma mutum ba, gaishe-gaishe ba sai ka ba mutum hannu ba, kana iya gaida mutum ba ma ilmatsamma ka ba shi hannu ba, balle in yana tari ko in yana wani abu. Kuma a duk lokaci ya kamata a wanke hannuwa da ruwa da sabuni. Kuma ya kamata mutane yanzu cikin lokacin da ake su yi kada han su kauce wa mata yi a cikin kasashe wanda sun ka hiddu sun ka ce suna da wannan ciwon, shi ne mun ka ɗauki wannan mataki. Mataki na shida, duk wata mission official wadda tun da ma an yi programming wadda mutanenmu ma'aikatanmu za su tashi daga Niger su kai kasashen waje, balle kasashe waɗanda ke wannan ciwon, wannan duk an soke su. In ba dai mission ce ba, kamar wajen formation bisa yaki da wannan ciwo, duk dai wata mission wadda za ta tashi ta yi, wannan an soke su. Kuma mun ka ce game da wani ceremony, wani kamar biki, wani mutane su yi taka tsantsan, ga a zo a game wuri guda a yi cunkoso, a yi ta magana, a yi ta tari.
An samu labarin bular ita wannan cuta ne a nan Niger?
To a ranar yau dai har yanzu mu samu alamu wannan cuta ba. Lalle mutane sun zo daga ƙasar waje, amma akwai ‘yan ƙoma waɗanda aka kasashe sun ka zo mun yi musu bincike, wannan ƙwayar cuta ba su ɗauke da ita. Akwai waɗanda kai mun ka sa makonsu na man sati biyu, akwai waɗanda sun kai ma sati biyu, bayan duk binciken da mun kai musu ba su da wannan ciwon. Kenan sai in ce maka a ranar azancin da nake ma yau Niger, har yanzu dai ba mu samu mutum guda ba wanda aka ɗauke da wannan ƙwayar cutar.
Waɗannan matakai minista sun shafi makarantu da ko masallatai haka, ko kuma wuraren ibada, ganin cewa irin su kasuwa haka ana ganin wurare ne su ma na taron jama'a da dama?
In ka tsoka ai kamar lakwal, in yara sun ka zo lakwal jirata ma ai cikin kalas suke taya, wannan an sha hankalin mushanni. In mutum ya zo ya shiga cikin kalas ba ila kila sai sun to cikin hili suna wani, in an ka hito da cikin kalas yaro shi gidan shi. Kuma a kiyaye, in ma akwai wani yaro wanda adda wata majina, ya kamata a faɗa muku waye ne a tsaida shi gida a yi mai magani. Duka wannan matakai ne, tunda mu ba mu kai inda yau za mu cewa ba ba za a taruwa, ba za a zuwa lakwal ba, inda ka ji ma an ta'a ba a zuwa lakwal, kana ganin annobar ce duk ta shahe garin. Amma muna nan muna ɗaukan matakai ko ta kwana.
Ministan kiwon lafiya al'umma a jamhuriyar Nijar Dr. Ilyasu Mai Nasara kenan a hirar su da wakilin Musulun Mumin Barma. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana dokar taɓace a jiya Juma'a, yana mai buɗe hanya ga taimakon gwamnatin tarayya zuwa ga jihohi da birane domin yaƙi da cutar coronavirus. Za mu yi galaba akan wannan barazana, inji Trump yayin da yake jawabi a taron manema labarai da ake nunawa kai tsaye ta talbijin a jiya Juma'a a fadar White House. Trump, da ya ayyana dokokin taɓace sau biyar a baya, ya huskanci matsin lamba a cikin 'yan kwanakin nan, musamman daga 'yan adawan Democrat da ya ɗauki mataki, yayin da gwamnoni da shugabannin birane a faɗin ƙasar suka ayyana dokokin taɓace, kana suka soke tarukan jama'a kuma suka rufe makarantu. Wannan matakin da zai sa shugaban kasar ya sake gwamman biliyoyin dala daga asusun tallafi a lokacin bala'i. haka zalika matakin zai sa kowace jiha ta buƙaci gwamnatin tarayya ta biya kashi 70 cikin 100 na abinda za a kashe wurin daukar ma'aikatan lafiya na gaggawa da kuma kayan aiki da magungunan yaki da cutar wanda masana ilimin yaduwar cuta suka ce suka yi kashedi a baya cewa ka iya fin karfin wato tsarin kiwon lafiyan kasar. Da karshe India tana alfahari da shahara da ta yi wurin nau'in motsa jiki na yoga da kuma shiga tsakani a wurare daban-daban a fadin duniya. Yanzu dai tana zuba ido ne domin ta ga ko duniya za ta yi koyi da ita wurin gaisuwarta da ake cewa namaste a matsayin hanyar kare kaiwa daga ko kuma kare kai daga yaduwar cutar yayin da shugabannin kasashen duniya ke yaki da bazuwar cutar coronavirus. A lokacin da hukumomin kiwon lafiya suka yi kashedi cewa a daina gaisuwa da bada hannu domin rage yaduwar coronavirus mai hadarin gaske, shugaban Amurka Donald Trump da takwaran aikinsa na kasar Faransa Emmanuel Macron da yarima Prince Charles na masarautar Birtaniya sun yi kwatankwacin gaisuwa irin ta India inda mutum ke hada hannunsa guda biyu ya yi marhabi ga bakonsa. Namaste gaisuwa ce da aka hada kalbomi guda biyu masu fasara kamar haka, rusunawa gare ka amma ba tare da hada jiki ba, kuma tana ba da dama kowa ya yi nisa da junansa.
To madalla gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai halin da ake ciki a nan Amurka, inda ajiya shugaban kasar Donald Trump ya ayyana dokar taɓaci sakamakon barkewar cutar coronavirus da ta hallaka mutane kusan 50 tare kuma da kama sama da mutane 2,100 a cikin jihohin kasar 49. Dangane da haka, ɗazu na tuntuɓi abokin aikin Yusuf Aliyu Harande a jihar Pennsylvania domin jin halin da ake ciki.
To malafis jihar Pennsylvania ba wai ambata a baya bane kaman sauran jihohi wadda su ma nan kamar yadda ka sani ne a jiya gwamnan wannan jihar tamu watan Tom Wolf ya ba da sanarwar cewa a rufe makarantu a kuma rufe makarantu tun daga matakin primary har zuwa jami'a wadda ba za a yi shiga aji ba, malamai za su ainihin ci gaba da koyar da yara ta hanyar sadarwar internet kenan. Kuma kamar yadda ka sani ko a cikin kasuwanni a nan ma abubuwan da yake faruwa a sauran sassan kasar haka yake a nan ma, kusan in ce maka yana cikin babbar kasuwa ne yanzu ta nan karamar hukumar Indiana a cikin jihar Pennsylvania. Kusan in ce maka malafis na zagaya cikin kasuwan nan zaka sha mamaki duk inda aka ce maka kayan abinci yake wanda ya shafi shinkafa ne, indomi ne, kwai ne, kai hatta ruwan sha ma malafis da ainihin takardar nan ta tishu wanda ake ce ma tishu paper, malafis babu ko daya akan watan ainihin teburin sayar da waɗannan kayayyakin.
To izuwa yanzu kamar hukumomin kasuwar sun yi bayani akan lokacin da za su samar da musamman ruwan sha ma haka da kuma abin da ake sawa a hannu a goge.
To malafis na tantubi wani ma'aikacin gurin da yake zagayawa yana ganin yadda abubuwa suke, na ce mishi ya yake ganin wannan abu, sai yake ce mun to shi wannan bai taba ganin shi ba a iya aikin da yayi na tsawon shekaru 13 bai taba ganin inda aka samu kai irin haka ba, ya zama na cewa ruwan sha ma babu shi, watan har da hatta ma takardar nan da ake ce ma tishu babu ta. To shi ne babban ma abin ji ko kuma abin tada hankali.
To zuwa yanzu kamar mutane nawa ne ake ganin sun kamu da cutar a nan jihar?
To akwai alƙalin ma da dama wanda hukumomi basu bada ainihin takamaimai ba, wanda ake cewar akwai mutane sama da 10 waɗanda suka kamu a wasu yankuna. To amma dai a hukumance babu wani alƙalami da yake nuna cewar ga adadin waɗanda suka ainihin kamu da cutar ko kuma suka warke.
To abin da ya mutu a jihar?
To a jihar Pennsylvania ba a samu wani rahoto wanda ya nuna cewar wani ya mutu ba, illa dai waɗanda ake da tunanin sun kamu da cutar nan an ainihin killace su kamar yadda aka yi a sauran gurare domin ba su kulawa da ta kamata.
A gaida Yusuf Aliyu Harande a jihar New York kuma, inda hukumomi suka hana tarukan jama'a kana aka rufe makarantu, abokin aikin mu Baba Yafo makeri ya tuntubi Dr. Abraham Musa malami a Bronx Community College akan irin halin da ake ciki.
Ai ba mu san abin ya kai sanani haka ba. Sai da authorities mu manyan education suka ce mu da wai to mu bar traditional way of teaching shine bi mana ba zama class yanzu ana teach.
Eh ba zama
yanzu
ai karatu.
Yauwa yanzu abin ya koma asynchronous shine bana online.
Eh ana wato yanar gizo wato kan internet da kenan.
Ika yauwa teacher na wani wuri student na wani wuri kowa na gidan shi a hau a yi amfani da shi wannan online. Saboda wannan na rage wasu transmission of that those virus. A gani ana kokari ne yanda za a yi karanta ruwa ya yi yawa. Sai za a classroom ma an school ma an ce kar kowa ya zo. Wasu ma da bai equip to shi ya sanar shi internet ba an ce makara a zo sam a zauna gida har bayan bakwai.
Daman da za su yi amfani da internet masu mata su zo makaranta.
Kar a zo makaranta har bayan bakwai biyu. Sai za a ma waɗanda ke da equip ko. Kamar akwai manya-manyan tsorai kamar NYU kuma CUNY ma akwai waɗanda mu ma muke da shi to waɗanda babu da shi mu professors an ce mu saura gida. Ce sa yanda sha ne yake duka saboda abubuwan na tafiya rapidly cikin New York cikin gaggawa cikin America. Da ba mu san yana da rapid haka ba na China muke ji da na Italy amma yanzu kasan yayyawa sai sa ana gani ga su da yawa. Ya kamata mu ma mu yi careful shi sa waɗannan duka an gani.
Dokta kowa ya san kai ma kana taka rawa cikin al'umma Afirka da ke zaune a birnin New York. Me kake ji tsakanin jama'a don saboda an fara tunanin bari a siya kayan abinci da sauransu ana cewa za a zo ma a rufe ma New York gaba ɗaya ba shiga ba a fita. Ya kake ganin mutane suke kokarin ɗaukan wannan labarin?
Ai haka da zullun ma na shiga akwai cikin Bronx akwai Women's Center of Teaching Africa da ake ce mai halal ka shiga duk shelf ma an kwashe abincin duka ya kare to amma still dai yana da kyau ai haka yana da kyau ka dauki wani steps to amma kara wuce gona da iri. A samu ne abincin da zai iya kai ka ko bakwai ne kuma yana gida ko wani abinci na kusa da kai immediately don ba mu san gaba ba mu duka yanzu aka wuya in limbo ba mu san abin da ke tafiya ba ya zo ya sani ne ya fiyaka da yawa sai ta gaskiya wallahi ana sai abinci ana tarawa amma muna advice ne don panic. Don ka panic you go out of the state of mind.
Mutane su ji dawa.
Yawa, kai dai ka take precaution da aka ce ka ce. Ka wanke hannu, ka gyara gidanka ya yi ni tsafta, ana ni tsafta. Ciwon ga virus da bai son tsafta. Bai son tsafta. In dauda ya yi yawa inda yake ce da. Amma in kana neatness to shi bai son neatness, shi kuma ya gudu. Shi sa a yi kokari a stay you know in neat dauda a gyara wuri a share wuri ta nan makarantun kuma mu yi musu magana su makarantun mu na gargajiya na islamiyya mu yi musu magana mun ba su advice mun ka ce AI possible su duba su fara tunanin shi da sauri dan so yara ka su makaranta mun musu wannan magana eh saboda kun san dai yara da su ba su tu fara rabo ba to amma yara su kun sai gona rabo kuma san yanda zai kasance ba sai za muna gaya musu yara ba yayi possible ai a bar karatu for now karatu ne yara su yi daga gida su karanta Qur'ani gida har ka kaka su mu gakkan abin in bakwai dai ne bakwai biyu ne sannan a koma.
Dr. Abraham Musa kenan malami a Bronx Community College a tattaunawar su da Baba Yakubu Makeri. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidan wannan lokacin. A shirin namu na yau za mu ci gaba ne da tattaunawa da Alhaji Bello Babura tsohon shugaban hukumar VIO ta jihar Kano. Amma a wannan karo tattaunawar mu za ta maida hankali ne akan ko shin matakan da hukumomin kiyaye tsira ke dauka suna tasiri. Inda ya fara bayanin sa kamar haka.
Ba za a ce ba a samu nasara ba, sai dai idan za a ƙara kokarcewa, ma'ana hanyoyin mu ga halin da suke shiga su da kyau. Na biyu, direbobi babu da'a, an bar direbobi suna ɗauke da kan mutane yanda suke so, kuma suna cika mota, to sai yanzu ga mota a cibiya mata kaya har hancin ta daga sama, haka kuma za su zo su wuce idan aka rasa su a taya ta fashe a faɗa mutane da ƙasa a cikin su. Daga mota an cusa mata mutane irin zo din da sai ga an sa mata mutum tara ita kadai an cusa mutane, to in taya ta shi ne yake da zai tsaro. Dole a ga raika. Wannan abubuwa ne wanda ya kamata a tsayar da gaske, sun jama'an dogaran hanya su dage su tabbatar da cewa ana bin doka yadda ya kamata. Kuma alƙalma da ke faɗa na da aka yi na hadari na 2019 ne zai ne ga ganin an samu sauƙi matuƙar gaske ce in ka sake din ka duba abin da ya faru a baya. Sannan da haka shi hadarin mota abu ne wanda za a ce ko ya yi samu a ce an sami wata maslaha ba ba ba. Idan zai yiwu a ce babu shi shi ne mafi ana kuma sannan shi ta biya da zumin wani mutum ɗan ƙancin abin nan zai ce ba a samu hadari ka biya ba yana da kyau. To wannan ko wani abu ne wanda sai yanzu zambiyan abin hanya dogara hanya sun tayar kuma kuma sai ga wanda su tayar da gaske.
To ranka jade kamar yadda kowa ya san cewa a ƙasashe masu tasowa kamar irin su Najeriya da sauran ƙasashen Afirka ana irin waɗannan faɗakarwa ana tsoratarwa da yawan hatsari ko kuma yawan mutuwa da ake akan hanya, amma sai ka rasa rashin da'an direbobi ne ko kuma a'a rashin kula da aiki da su ma'aikata suke yi, don saboda yanzu haka kamar dai ba za a samu matsala ko kuma ba za a kai ga fidda aini ko kuma rage yawan hatsari a ƙasashen nan ba. Ta ina ne za iya cewa wannan yawan hatsarin nan yake samun ƙarfi?
To kamar da ga muka ta farko rashin da'a, yawanci rashin da'a ya fi rashin da'a nan da direbobi da sautari shi abin da ke faruwa kenan. To amma su kansu jami'an tsaro na kan titi da na jirage fallafin su shi ne rashin tabbatar da doka, rashin tabbatar da cikin mutumin da ya laifi an masa. Mai yanzu suka ban su zai zo a direba zai zo ya wuce da lodi an cika ta motar ko mata an sa mata kaya a baya an danne kanta ya daga da mutane a ciki haka za su zo su wuce. To yau nan wannan irin wannan abubuwa ne wanda ya kamata a ce an hana su duk yadda za su an bi an hana su. Amma abin da ke faruwa kana tsaye da irin wannan motar wanda ya fara maka magana a ciki ita jami'in tsaro ne direba babin da ke dan hana na Allah ya rema mu shi wannan abu ne wanda bayan direban an masa
amma kuma ranka jade akwai mutane da suke ganin cewa wannan ko kuma yawan hatsarin da ake samu duk ya fito ne daga wurin ma'aikata wanda yake ba su kula da harkan doka, saboda idan ma'aikaci ya tare direba duk abin da zai faɗa ya kiyaye yayi abin da doka ya ce, akila da an samu ragowa shi yasa abin nan akwai rashin da'a, shi yasa aka kawo masu kula da doka su tabbatar da an bi doka, shi yasa ƙarshe dai mutane suna gani ma'aikatan ne ba su aikin su da kyau.
Kwanar da dole a dinga dora musu laifi domin in suka tsaya suka matsa a yi abin da ya kamata a yi dole a yi. To amma kamar da yake gaya maka abin jin ciwon shi ne su kansu mutane da za su laifi sai ka kasa fahimtar cewa ba su san muhimmancin rayuwar su ba ne mafi koya domin wani sau sari wani wanzan wanda zuwa shi a dare ba ya fita da gudu ko kuma zai shi a dare ba sauri suke har gasa ake na samu labarin a wata jiha akwai har ruwa ake hutawa koya wuta jihar ɗaya kilomita wajen ɗari uku ba kaɗan daga Kano zuwa Ashen a ga wanda zai iya zuwa a direbobi a ga wanda zai iya zuwa zuwa bai iya gaba ciye ba. To yanzu mutumin da yake da hankali yake irin wannan mota amma haka mutane shiga mota sai amma isra su ma ake shiga da wallaka yanzu za ka shiga ya kai za ka za ka shiga mota saboda kana tan sai ka faɗi maka mota ka ya tafi da wallah. Wannan abubuwa ne wanda yake yana da buƙatar faɗakarwa matuƙa da gaske da mutane al'umma da kuma su kansu direbobi da kuma su mu jama'a a rasa su tabbatar cewa an bi doka da direba ya bi dokar da ake rike zuwa lokacin da ake aiki sosai ai direba bai sai biyo hanya amma in ya sa san ba za ka yi tsoro kuma shi yana sun yana da laifi. A wannan lokacin tambaya da direba za ka ga yana yi yana hanya in an nuna masa da ya rashe yana nan ka ga ya tsaya in mota ta fara lafiya ko kuma ya ɗauko roba lokaci amma yanzu babu wannan. To ta haka ai kamata a ce in dai da an yi yanzu ma babu dalilin sa ba za a yi ba zai iya yanzu ma idan an dage.
To sai dai kuma akwai wata fahimtar juna tsakanin su direbobin da ma'aikata da ke kan hanya.
mun baka abinda kake so mu ma ka bar mu mu yi don rashin da'a da zamu yi don saboda biyan bukatun mu yasa passenger ma idan yana son yayi ƙara bai da wani hanyar da zai kai ƙara don saboda fahimta na tsakanin direbobi da ma'aikata shi yasa idan passenger ya samu kansa a cikin irin wannan yanayi kana ganin menene mafita
da wannan tambaya ce kuma zamu tashi a sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da hirar a madadin Alhaji Bello Babura tsohon shugaban hukumar VIO a jihar Kano da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka Baba Yakub Makeri ne ke muku sallama a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to ba da lagai da Baba Yakub Makeri yan sirayin da kuma sauraron ku aika mana ta hanyar email sakonmu na farko na hadin gwiwa ne da ya fito daga Sani mai lange-lange ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya inda suka ce assalamu alaikum biyoye Hausa muna murna da jin cewa sati mai zuwa za a sallama dan kasar Italiya nan da aka killace a Najeriya saboda cutar coronavirus da fatan Allah ya nuna mana duk waɗanda ake killace da su sun samu sauki sai sako na gaba ya fito ne daga sarkin yankin Saye Sabuwa Hassan Maraɗin Nijar inda yace hakika wannan hukunci da koti ta yanke akan a gaggauta sakin tsohon sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu wannan abu ne mai kyau muna addu'ar Allah ya kare yi masa jagora a dukkan lamuransa na alkhairi amin sai sakon Shehu Adamu Rajau yace a yayin da zaben cike gurbi na dan majalisar tarayya mai wakilta kananan hukumomin Rajau da Magama yake a jihar Niger yake ci gaba da gudana yanzu haka muna fatan kamar yadda komai ke tafiya lafiya za a kammala lafiya sannan kuma da fatan wanda muka zaba din ya kasance mai share mana hawaye ne ba mai sanya mu zubar da hawaye ne ba sai sakon kakami yadi Alhaji Bukar Gursuma da Masak dake jihar Borno Najeriya yace salam BOA Hausa a yau na shigo wannan fili ne dan na jinjina ma tashar mai tarin albarka sakamakon yadda wannan tasha take ba mu damar isar da sakonnin abubuwan da suke ci mana tuwo a kwariya zuwa ga sassan duniya Allah ya daukaka wannan tasha ta BOA Hausa da kuma ƙara daukacin ma'aikatanta hazaka amin sai sakon Ali Madu Admo Baga yace salam BOA Hausa a gaskiya tsige sarki Muhammadu Sunusi na biyu daga karagar mulki da aka yi bai zo mana da mamaki ba duba da cewa shigar harkar siyasar da yayi kuma jam'iyyarsa ta kasa kafa gwamnati kaga ko sai yanda masu madafin iko suka yi da shi da fatan sauran sarakunan gargajiya a arewa za su yi hattara da shiga harkokin siyasa sai sakon Usaina Alhaji Umar Fore Bagashi wata ce salam biyoye Hausa umarnin da shugaban Algeria ya bayar na rufe makarantu a fadin kasar saboda cutar coronavirus yayi daidai rigakafi ya fi magani sai sakonmu na karshe na hadin gwiwa ne da ya fito daga Jamila da Fatima tan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau inda suka ce hakika umarnin da kotun tarayya dake birnin Abuja ta bayar na cewa a gaggauta sakin tsohon sarkin Kano Sunusi Lamida Sunusi na biyu yayi walwala kamar kowa yayi daidai domin babban mutum mai daraja irin shi bai kamata a wulakanta shi ba ko dan tarin ilimin addinin Islam da Allah ya hore miki to madalla yanzu kuma ga labarai a takeice
hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce turai ta maye gurbin China ta zama sabuwar inda cutar coronavirus ta fi yaduwa jami'an tsaro sun ce an kai wani sabon harin rokoki akan wata tungar da sojojin hadaka karkashin jagorancin Amurka ke sansani a Iraki jama'ai a ofishin majalisar dinkin duniya a Mali kuma sun ce an sake mutane biyu wanda aka yi garkuwa da su a Burkina Faso a cikin watan Disamban shekarar 2018
to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima idan Allah ya kai mu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai Hail da ya bada umarni da injiniyan mu na yau Aljubair ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
et infos pour chacun.